Manunia. Hatta shugaban ƙasa idan ya gama shekara hudun shi abin da yake samu baya kai miliyan 12. Shugaban ƙasar Najeriya.
Shugaban hukumar kula da ƙayyade albashin masu mukamman siyasa kenan ke musalta zargin zare zallan dukiyar da ake wa shugabannin siyasa. Game da hukuncin kotun tsaron ƙarar gwamna a jihar Kano ta yanke hukunci a jihar Amis kuwa bangarori biyu ne ke ƙarar cewa kowanne su ya yi wa takwarar shi ƙasa-ƙasa.
Ai ta riga ta kori ƙarar daga farko. Sau da aka shiga wancan ne mafirin jihar mutum biyu suka ce a jiya sake zaɓe a wa'annan akwatin.
Hukuncin kotu shine na majority, hukuncin kotu yanda muke yanzu shine a je a sake zabe a jihar.
Sai da kuma tun wani lauya mai zaman kansa yace ai akwai sauran magana a ƙasa.
Saboda wannan rudani abinda zai faru shine dukkan su biyun za su yi appeal. Appeal din shine ake kiran shi cross appeal, kotun daukaka ƙara ita ce za ta iya zuwa ta kawo daidaito ta daidaita su.
Ashe dai idan an daukaka ƙara bayan karkare ƙarar rakin a gaban kotunan tsaron ƙararraki a jihohi a kashe dai idan an tafi gaban kotun ɗauki ƙara ba a zuwa da sabbin hujjoji in ji farfesa.
Ba wanda zai kawo wani abu sabo a gaban kotu. Za a duba rekod abin da yawa kan a kotun shari'ar zaɓe ta Kano ita a kansa za a duba a nan za a tsaya.
Waɗannan ba so mun tamu ka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku cikin tsantsar harshen Hausa. Shiri na 137 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin duniya na tafiya da matasa. Mai yiwuwa kuma kokarin kwakulo matasan dan tafiya tare da kuma dukkanin bangarori a Najeriya ne yasa majalisar kasar da ta dawo hutu ta ce ayyukan da ke gaban ta fa sun wuce wasa. Sanata Abdulrahman Suleiman Kaus Melan jihar Kanawa ya ce babu yadda za a yi suna ji suna ganin su bari a yi wa Najeriya illa a matsayin su na ƴan majalisa.
Matsaloli ne guda uku kwarara da suke damun ƙasar nan. Akwai dai harkar tsaro wacce ta haɗa ko ina da ina a ƙasar, ko ina da kukan da ake yi ya za a iya yi a ga an fita daga cikin wannan matsalolin. Na biyu akwai maganar tattalin arziki wanda tana da alaƙa da tsaro ɗin. A dole ne majalisu ko majalisa ta yi ƙoƙarin ganin yadda za ta haɗu da ɓangaren zartarwa don a gyara tattalin arzikin nan a sama wa ƴan ƙasa sauƙi. Sai abu na uku da ba kowa ne yake hango shi ba shine ya za a iya yin tsarin da kowa zai yarda cewa ƙasar nan ta kace, ya za a dakatar da tsarin da wasu ƴan bora ne wasu ƴan mowa matukar ƙasar ta tafi a haka. To ina ganin akwai gagarumar matsala da gibi. A dole ne mu sa ido akan yanda za ake raban tattalin arzikin ƙasa in an kawo kasafin kuɗi. Kowanne yanki mai ribarsa yanda ake raraban matsayi a ƙasar, can ya samu, can ya samu, ko can bai samu ba. Dole majalisun ƙasar nan su sa ido tabbatar da cewa ana yi ko ina adalci. Haka dole a wajen naɗawan nan sai ka kula da abin da yafi kowanne muhimmanci a wajen mutane addinin su. Duk irin wannan abubuwa ne da ya kamata ita majalisar ta sa ido domin yana ɗaya daga cikin ayyukanta na wakilci representation kenan.
Game da tarin tilin duke da ake zargin zazzagawa masu mukamman siyasa a Najeriya kuwa shugaban hukumar ƙayyade albashin masu riƙe mukamman siyasa a Najeriya Malam Muhammad Bello Shehu ne ya ce ai a zahirin magana ma albashin da ake baiwa masu riƙe mukamman siyasan fa ya kasa.
Kowane minista albashinsa bai fi miliyan 1 ba bai ma kai ba a wata. So idan kika tara su 48 a wata kin ga bai kai miliyan 50 ba. Ki yi times miliyan 50 sau 12 miliyan 600 a shekara. Idan kuma kika haɗa shi sau 4 ya baki biliyan 2 da miliyan 400 a shekara 4 kenan. Kuma karki ce wai a da wani allowance da komi da komi, wannan kuɗin shine da allowance nasu. Shi kanshi albashin idan kika duba shi duka bai fi 200,000 ne ko 300,000 da ƴan kai ba. Abin da yake sa yake kai miliyan 1 allowance ne na gida, na PA, na mai gadi, na koko da waye, duk shi ne aka hada. Ai kin tuna da idan aka ce mutum ya zama minista baya ga albashi za a bashi gida, za a bashi koko, za a bashi driver, za a bashi motoci, za a bashi mai gadi a tsarin da kenan. A 2007 zuwa 2008 aka ce an daina wannan. Sannan idan zaka bar aikin ka gama ta shekara hudu akwai abin da ake cewa severance package. Shi ma duka zai fi miliyan 6 ba za a sallame ka. Hatta shugaban kasa idan ya gama shekara hudun shi abin da yake samu baya kai miliyan 12. Shugaban kasar Najeriya.
Duk da kwashe sama da sa'o'i 5 kafin yanke hukuncin kotu taron karar zaben gwamnatin jihar Kaduna, dukkanin lauyoyin bangaren sun daddage cewa su suka yi nasara saboda kadai bangaren aka rusa.
Ai ta riga ta kori karar daga farko. Ta yadda da mu cewa tun satin farko da aka fara zama da muka ce ta kori karar ba ta da hurumin sauraron karar, ta yadda da wannan ta kori karar. Saboda aka shiga wancan ne mafi yawanci masirin jaya mutum biyu suka ce a je a sake zabe a wayannan akwatuna. Ba su da tabbata za a sake zabe ba har sai in ita jami'a PDP ta dauka ga kara, in kotun dauka ga kara ta ce a sake, sannan za a sake.
Ka san a tribunal din alkalai ne guda uku, alkalai biyu sune majority kenan suka ce a je a sake zabe a kananan kungi guda hudu a ward guda 14 din ake ganin an yi soke-soke zabe ba bisa ka'ida ba. Shi kuma alkali daya yace ya tabbatar da abin da aka ma gwamna, saboda haka hukuncin kotu shine na majority. Hukuncin yanda muke yanzu shine a je a sake zabe a jihar.
Sai kuma tuni gan wannan ta burzar bararrakar juna game da wannan hukuncin kotun tsaron karakin zaben jihar Kaduna ya sa lauya mai zaman kanshi Barista Elzbar Abubakar ga yawo duniya cewa ai akwai sauran tafiya mai nisa.
To abin da ya faru shine alkalai uku ne suka yi zama, a shugaban su yace an kori karan jam'iyyar PDP da Isa Ashuru, su kuma biyun suka ce ayi rerun. To wannan rerun din shine za a bi saboda waɗancan biyun sune mafi rinjaye a cikin wannan abin da ya faru a gaban tribunal.
Ko da shi na gefe guda din kuma shine shugaba?
Eh, ko da shine shugaba majority ake bi.
Kamar lauyan APC yana magana cewa kafin a je gurin da za a ce a sake zabe a wannan mazabin har a samu wannan bambanci, kotun ta riga ta amince da wani roko nasu na farko cewa ayi watsi da shari'a.
To inda aka ce an yi watsi da shari'a tun farko, da wannan matsayin ne tribunal din za ta dauka. To tunda bata tsaya ga wannan ba har ta kai ga hukuncin karshe, to wannan run din shi za a bi. To amma saboda wannan rudani, abin da zai faru shine dukan su biyun za su yi appeal. Appeal din shine ake kiran shi cross appeal. Alhaji Ubasani da jam'iyyar APC za su ce ba su yarda da wannan hukunci na cewar a sake zabe ba. Shi kuma Isa Ashiru zai ce ne ya je kotu ne a tabbatar mashi da a matsayin shine gwamnatin jihar Kaduna, don haka shi ma bai yarda da wannan hukunci da aka bayar ba na rerun. To waɗannan abubuwan dole su za su je gaban kotun ɗaukaka ƙara, ita ce za ta iya zuwa ta kawo daidaito ta daidaita su.
Game da batutuwan da ake dubawa idan an ɗauka ƙara kuwa, masaniyar harkokin shari'a kuma malamin jami'a Farfesa Nasiru Adamu Aliyu ne ya ce idan an tafi irin wannan kotuna, abubuwan da aka faru a ƙasa ne akan ƙarasa.
Na ɗaya za ta ɗauko wannan shaidu ɗin ta duba bisa taƙaddama da bayani da su waɗanda suka yi appeal suka yi. Misali su ce ai kotu ta yi kuskure domin nauyin ba da shaida ko evidential burden da yake kan wanda suka kai kara bu sauke wannan nauyin a kansu ba. Kotu ta yi kuskure da ta yadda ma har sauke nauyin saboda kaza da kaza da kaza. To kotu ta duba irin wannan sai ta ce to shikenan menene abinda doka ta sanar da akan duk mutumin da yake da da'awa ta irin wannan abu? Sai ta ce kotu ta yi kuskure a duba kamata ta ko kuma abinda kotu ai daidai ne saboda ai sun kawo balar sai ba guda 1065 da kaza da kaza, kuma dukkan su mun gani a jikin su ba su tamba su yata ba komai. In haka ne kuma to daga kawai an karbi kuri'a da kuri'a ta zo yanda take a tsoranta ba kaza ba kaza ba kaza, shikenan an karbe ta mazan shida koko a ko wasu sharuɗa kuma da za a duba.
Yau dama anan nake so in tambaye ka prof, idan aka shiga gaban kotu ta ɗaukar ƙara, shi wanda aka kai din zai kawo sabbi hujjoji ne ko kuma a'a hujjojin nan dai da ya bada
daga su waɗannan su hujjojin gaba ɗaya ba wanda zai kawo wani abu sabo a gaban kotu? Za a duba rekod abin da yawa kana a kotun shari'ar zaɓe ta Kano, ita a kansa za a duba a nan za a tsaya.
Duk da iyaka batutuwan da bamu yabba jama'a kuke na cikin wannan shiri na manuniya sadaka bin mai sallama, sai mun sanar da dukkanin masu rafifin dafe mu rafi iko cewa kullum fa aka kwana aka tashi cikin kwanakin su ne suke ƙara wawusa, domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1337 ne su yi sallamar cikin kujerin da su ne suka numfasa. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kanyi Daudan dawo da muryoyin da babu ƙarusa. Ni Isa Lodi Kala da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya.